kamar yadda masu iya magana kan ce shekara kwana tuni aka kawo gangara na azumin watan Ramadana da ake azumta a yanzu. A don haka ne ma a yau dandalin VOA ya ga buƙatuwar waiwayen irin darussan da musulmi ya koya a watan na Ramadana da ma yadda ya kamata ya jajirce wajen ci gaba da kyawawan ɗabi'u da musulmi ya yi a wannan azumi. Mun zanta da Malam Nuhu Muhammad Usaini, limamin masallacin Kafalatul Islamiyya da ke gidan maza a unguwar Tukuntawa da ke kanan Najeriya, inda yake cewa yana da matukar mahimmanci a taimaka wa miskinai a wannan lokaci.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Nuhu Muhammad Usaini, limamin masallacin Kafalatul Islamiyya cikin gidan radio.
Waɗanne irin ayyukan alheri mutane za su dinga yi ko da bayan Ramadana ne?
To shi ciyarwa a kowane lokaci abu ne mai fa'idar gaske. To a cikin Ramadan Ubangiji yakan fifita wannan ciyarwa akan abin da za a yi. To wannan shi yasa mutane suka dauke dabi'a idan watan Ramadan ya zo, za ga cewa kowa ya tashi yana bakin kokarin sa yadda za a taimaka wa marasa karfi, abin da ya shafi miskinai da kuma waɗanda suke wato marayu. To za ga cewa a cikin Ramadan ana yi sosai. To matsalar in aka ce watan Ramadana ya fita, to kuma shikenan mutane sai su jani. To kuma shi aikin alkhairi ana so a cikin watan Ramadana da kuma watan Ramadana baka ci gaba, domin abin da ake bukata dai shine wannan taimakon wanda ake shi a cikin Ramadana da kuma wanda ba cikin Ramadana ba, da Allah subhanahu wataala shi yake biyan wannan lada din. Dan haka idan mutum ya abu ne mai muhimmancin gaske a ga cewar lokacin da ba na Ramadana ba, wanda shi ne ya fi yawa a rayuwar talakawa, wanda za ka ciro wani in aka ce watan Ramadana ya fita zuwa watan Sha'ban zuwa Zulqa'ida, abincin da aka tara masa ma za ka ga ya ƙare. To kuma daga nan fa zai kama kamaka ne, ya kama fada nan ya fada nan ya fada nan, wanda shi ne za ka ga cewar mutane sun bazo, musamman miskinai da waɗanda suke marayu sun fita kawai suna ta bara a cikin gidan redio da kuma kan titi da abubuwa, wanda hakan din ba abu ne mai kyau ba. Ya zama cewar mutane sun ci gaba da taimaka musu kamar yadda suke taimaka musu a cikin watan Ramadana, wanda shine abin da ake bukata. Idan muka ga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, babu lokaci da za su ce sun daina taimakawa talaka da kuma wanda yake abin da ake ce da shi miskini da kuma wanda ake ce da shi maraya, a koyaushe suna taimaka musu. Sannan ka duba ayoyi na Qur'ani waɗanda suka yi magana a ciyarwa, ai ba su yin takaita bane kawai a cikin watan Ramadana, a kowane lokaci ake bukata a yi wannan ciyarwa. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗansu mala'iku kullum, ba wai cikin watan Ramadana ba, kawai koyaushe suna nan. Ɗaya yana cewa Allah ka baiwa wanda yake ciyarwa, Allah ka bashi abin da yake ka ninka masa. Shi kuma wanda ya rike yana cewa Allah ka rike wanda ya hana, Allah ka bashi lalacewa, Allah ka bashi lamana, Allah ya hana shi. To sai ya zama cewar a cikin watan Ramadana da ba cikin watan Ramadana, wannan ka'ida ce ta Ubangiji tana ciki. Da haka nake kiran duk wanda Allah subhanahu wataala ya hore masa kuma yake a cikin wannan watan Ramadana, to ya ci gaba har watan Ramadana ya zo ya same shi. Ai wannan shine ma'anar cewar ana faɗa mana malamai suna cewa sahabbai idan an yi watan Ramadana sai sun yi wata shida suna roƙon Ubangiji Allah subhanahu wataala ya karɓa musu aikin da suka yi, haka nan za su yi wata shida suna roƙon Ubangiji Allah kai mu watan Ramadana ba nan kuma ba, domin su gabatar da aiki na alkhairi. To in hayi zama cewa watan Ramadana kawai za ka yi, to ka zama shine watan Ramadana kamar shi ake mutuntawa kenan. Kamar da za ka yi masu sallah, in ka je masallaci da za ka yi ana ta cika, da watan Ramadana za ka ci ana cika. Amma da watan Ramadana ya fita, kawai sai ka ci masallaci baya cika kamar yadda ake bukata, kowa ya koma shiriyarsa. To watan Ramadana da Ubangiji ya sanya masa ne wata ne wanda zai zama cewa kamar abin da ake ci ce na zakkar jiki, wanda zai zama cewar abubuwa a cikin wata 12 din nan, to an wace wace an ware wata Ramadana ya zama cewar kawai shi ne wanda Ubangiji yake so ya ga cewar ka koma ga shi gaba daya. To kuma makaranta ce, duk abin da kai a cikin watan Ramadana so ake ka aiwatar da shi a cikin wani wata daban, abin da ya shafi sallah, abin da ya shafi zakka, abin da ya shafi dukkan taimako na talaka da kuma wanda ya shafi miskini da kuma wanda ya shafi maraya, yi musu sutura da kuma ciyar da su da daukar nauyin su yadda aka saba a cikin watan Ramadana. A ga cewar a cikin wanda watan da ba watan Ramadana ba shi ma wannan abin ya ci gaba, domin Allah subhanahu wataala ya cika maka aiki ta gaba ke da.
daga nan kuma har yanzu akan darussan da ake koya a watan na Ramadana. Mun kuma ji ta bakin Malam Muktar Umar Sharda, limamin masallacin Juma'a na Rijiyar Zaki, da ya yi ƙara yin tsokaci dangane da irin ayyukan da ya kamata musulmi ya yi a watan na Ramadana. Yake cewa ana koyon hakuri, juriya da yakana.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Muktar Umar Sharda. Dangane da darussa ko kuma darasai da ake koya a watan Ramadanu, farko dai a watan Ramadanu ana koyon darasa kamar dabi'u na sayyidina Rasulullahi, shine hakuri, ka hana kanka ci, ka hana kanka sha zuwa wani lokaci. Na biyu ana koyon ciyawa, wanda baya taimaka za ka ga ya koyi taimakawa. Na uku ana koyon hakuri, mutum zai maka abu sai ka tuna azumi kake ka hakura. Sannan na huɗu yana nuna kokarin katalak, abubuwa da yawa za su faɗu ka ce kai ga mutum ya ce azumi ne ka in ci. Sannan kuma na biyar yana koya darussa na kaga magidanta ma suna dawowa gida da wuri, maimakon su tafi hira ko a tafi wani, sai ga mutum ya dawo gida ya sha ruwa ya zauna da iyalansa. Sannan yana daga cikin abin da ake koya a ciki yawan karanta Qur'ani. Za a ga matasa sukan haƙura da wasu abubuwa, suna yawan zuwa gun wa'azi, suna zuwa su tuna abubuwan da ba a tuna da. Sannan yana daga cikin babban abin da ake koya tsoron Allah, domin shi kansa azumin Allah ya ce la'allakum tattaquna, an sa azumin dan a ji tsoron Allah. Saboda dai azumi akwai darussa da yawa a ciki da musulmi yake koya. Kalubalen shine idan azumin ya wuce, idan alama ta an karba azumin ka a ga abin da ka koya ya karbu, shine ka ci gaba da halayen da ka koya. Alama ta cewa azumin ka da matsala shine a ga darsan da ka koya kuma baka ci gaba da yi amfani da su ba. Shi sa kaga ana jan hankalin musulmi lallai ya koyi darsa wata ne da ake so ka koyi alherai, kuma bayan azumin ka dora wannan alheran a ci gaba da yin su. Wannan shine manufar azumi. Kuma alhamdulillahi ana jan hankalin musulmi su tsaya da tsaya ta koyi abubuwan da ka koya, ka tsaya ka jajirce ka ci gaba da yin su. Allah ba a Ramadanu kawai yake ba, rahamarsa ba a Ramadanu kawai take ba. Galibi sai kaga masallatanmu bayan Ramadanu sun kaurace. To kuskure ne duk abin da kake yi so ake bayan Ramadanu ka ci gaba da yi, shine alamar ta an karba azumin ka. Haka ina jin hankalinmu mu tsaya mu rike wannan darsa, kuma mu tsaya mu ci gaba da amfani da su bayan Ramadanu, shine alama ta cewa rayuwarmu za ta ci gaba da kyau. Saboda haka na ganin anan zan takaita. Assalamu alaikum.
To madalla, Baraka Bashir, dandalin VOA.